Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 14 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu ƴan kasuwa a Jamhuriyar Nijar sun koka kan ci gaba da rufe iyakokin da kasar Algeria ta yi wanda ya haddasa hauhawar farashin kayayyaki. Wasu ƴan Najeriya sun yi kira da hukumomin sojan kasar da su sanya wata alama a kayansu domin bambance na jabu da wasu bata gari suke amfani da su bayan da hukumar EFCC ta kama wani janar ɗin soji na bogi. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'an kungiyar tarayyar Turai sun yi Allah wadai da harin kutsen yanar gizo na yau Juma'a kan kasar Ukraine, lamarin da ya kai ga rufe gwamnati da dandalin ayyukan yanar gizo na wucin gadi. Kana suka yi alkawari da amfani da kungiyar ta EU su taimaka wa kasar. Shafukan yanar gizo da ke dauke da sako da harsunan Ukraine da Russia da kuma na Poland sun ce an fitar da wasu bayanan sirri a bainar jama'a. Wani bangaren sakon na cewa, ku ji tsoro, ku jira ganin mafi muni. Wannan batu ne da ya shafi rayuwarku ta bara da bana da kuma baki. Ma'aikatar sadarwa da kuma yada labarai ta kasar Ukraine ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa babu wata shaida da ke nuna an fitar da bayananta. A cikin wata sanarwa, babban sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg a cikin kakkausar murya ya yi Allah wadai da harin, yana mai cewa kwararrun masana harkokin yanar gizo na kungiyar suna musayar bayanai da takwarorinsu na Ukraine akan wannan hari na mugunta. Ya ce masana a kungiyar ta NATO da ke kasar suna nan suna taimakawa hukumomin Ukraine. Ana sa ran wakilan gwamnatin mulkin sojan Myanmar za su kalubalanci halancin kotun ƙasa da ƙasa ta saurari zargin da ake yi wa ƙasar na aikata kisan ƙare dangi akan 'yan ƙabilar Rohingya marasa rinjaye a wata sabuwar shari'a da aka fara saurare a ranar 21 ga watan Fabrairu, inji Anthony General ƙasar Gambia wanda ya shigarwa kotu da ƙaran, yana faɗawa Reuters a yau Juma'a. An yi wani tsari mai inganci da za a fara sauraren shari'ar a ranar 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022, inji Anthony General na Gambia Dauda Jalo. Ya kara da cewa Aung San Suu Kyi da ta jagoranci masu kare kasar a sauraren bainar jama'ar na farko a shekarar 2019, amma tun bayan da sojoji suka hambar da gwamnatinta ne suka fara tura manyan jami'ai suna wakiltar kasar. An yi wa sauraren shari'ar tsari da zai baiwa wasu damar bayyana kotun dan kansu, wasu kuma za su shiga kotun ne ta yanar gizo sabili da matakan kariya daga COVID-19. Fiye da 'yan kabilar Rohingya 730,000 ne suka tsere daga Myanmar bayan wani farmaki da sojoji suka kai musu a shekarar 2017, inda aka tilasta musu shiga wasu sansanoni marasa galihu da ke kan iyaka a Bangladesh. Masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sojojin sun aiwatar da farmakin ne da nufin kisan ƙare dangi. A yau Juma'a, Koriya ta Kudu ta bada rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami da ake ganin ƙarin wasu makamai masu linzami ne na ballistic, gwajin makami na uku da Pyongyang ɗin ta yi a cikin wannan sabuwar shekara. Kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan kashedin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa akan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da Amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen da ta yi a baya. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu, wadda ke sa ido sosai akan gwaje-gwajen makaman, ta ce Arewa ta harba wasu makaman ballistic masu cin gajeren zango daga lardin Pyongyang ta Arewa yau da rana. Tun da fari ne dai kamfanin dillancin labaran Japan na Kyodo ya bada labarin cewa gwajin ya hada da wani makamin ballistic da ya fada a wani yankin gudanar da ayyukan tattalin arzikin Japan. Sai dai ba iya fayyace dalilin da ya sa aka samu sabani tsakanin rahotannin Japan da Koriya ta Kudu ba. A wannan mako, Amurka ta fitar da kakkausar suka fiye da yadda ta saba yi akan harba makaman da Koriya ta Arewa ke yi. Ta kuma kakaba takunkumai na bai daya akan wasu 'yan Koriya ta Arewa guda biyar da ta yi zargin suna taimakawa wajen sayo kayayyaki na shirin makaman Pyongyang. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana ba da shawara amfani da wasu magunguna guda biyu wurin jinyar COVID-19. Magungunan sun hada ne da baricitinib da kuma sotrovimab. An ba da shawara sosai akan amfani da baricitinib akan masu tsananin fama da COVID-19 ko kuma suke cikin mawuyacin hali, in ji WHO. Ta ce maganin sotrovimab magani ne da ke taimakawa garkuwar jiki. Ana ba da shawara amfani da shi bisa shari'i akan waɗanda COVID-19 ba ta yi tsanani a kansu ba, ko matsakaicin rashin lafiya waɗanda ke cikin haɗarin zuwa asibiti. A hali da ake ciki kuma, Prime Minister Sweden ta kamu da cutar COVID. Mai magana da yawu Magdalene Andersson ya ce gwaji ya tabbatar da ta kamu da cutar bayan gwajin gaggawa, kana Prime Minister za ta gudanar da ayyukanta ne daga gida. Sweden, kamar sauran kasashe da yawa a duniya, tana fuskantar barkewar nau'in Omicron mai saurin yaɗo. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Juma'a cewa ta tattara alƙaluma na mutane miliyan 320 da 500,000 da suka kamu da COVID-19, kana wasu sama da miliyan 5 suka mutu da cutar. Cibiyar ta ce an riga an ba da allurar rigakafi biliyan 9 da miliyan 500.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Watanni bakwai bayan sanar da bude iyakokin kasashen Nijar da Algeria domin gudanar da kasuwanci tsakanin kasashen biyu, har yanzu iyakar ƙasar Algeria ta kasance a rufe, wanda ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da sauran kayayyaki da ake shigo da su daga Algeria. Daga Agadez, Hamidu Mahmud ya aiko mana da wannan rahoto.
Watanni bakwai bayan buɗe iyakokin kasashen Algeria da Niger domin gudanar da kasuwanci a tsakanin al'ummomin kasashen biyu, har yanzu iyakar kasashen biyu ta kasance a rufe, wanda hakan ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci da ake shigo da su daga Algeria. A yayin wata ziyarar aiki da shugaban Niger Bazoum Mohamed ya kaiwa takwaransa na Algeria Abdulaziz Tebboune a watan Yulin shekarar da ta gabata ne, inda suka fitar da sanarwar buɗe iyakokin kasashen biyu, lamarin da ya sa a wancan lokacin jama'a Agadez suke murnar buɗe iyakar don samun sauki ta fuskar kyautata rayuwar iyalai. To sai dai murnar na nema ta koma ciki, wanda a cewar jama'ar har yanzu ba su ga wani sauyi ba.
Ni sunana Muhammad Sani. An bude amma ba mu ga wani canji ba. Farashin kaya hawa ma yake fiye da mada. Mun ji Alger can amma ba mu ga wani abin da ya canza ba bisa bude da anka ce. Abubuwa ma in ka doka farashin ya hawo ma sosai bisa kamar da. Tunda dai a takardu ne suka ce su an bude kimanin wajen watanni bakwai da aka ce an bude, amma ba abin da ya canza har yanzu.
Sunana Salisu Alhassan. Ina harakan motoci tsakanin Niger da Alger. Lokacin nan dai muna jin daɗin cewa an buɗe frontier. To kuma wajen wata bakwai yanzu ba mu ga sauyin komi ba, sai abubuwa da suka ƙara cakulewa dai. Tunda komi ya sauya dai ba yanda ake tunani ba. Da aka ce an buɗe frontier kuma har na tai ma Alger. In kawo mota kuma da na tai na ga abubuwan kuma ba haka nan ne ba. Gwar da take rufen ma dai kun fi samun sauki farafar akan yanzu.
Wani kiyasi daga ɗan kasuwa yana nuni da cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na abincin da Agadez ke amfani da shi na fitowa ne daga Algeria, kuma ana fitar da kayayyakin ne ta Algeria ta hanyar sarande. Aminu Waje, shugaban ɗan kasuwa na jihar Agadez.
Ka ɗauki abincin da muke ci na Agadez, cikin kashi 100 kusan kishi 70 yana fitowa daga wajen Algeria ne. To kaga ko alhamdulillah. Abincin Algeria ba magana Agadez ba kaɗai yake kotawa, a'a Niger ce gaba ɗaya, kai har da ma makwabtan mu suna ɗauka su daga nan Niger suka yi su can. Kayan na yanzu furod ne yake, kayan na yanzu dai lodi ne ake yi irin da aka saba shi na can kwanan baya. In ma an buɗe iyakai wannan kaya yanzu ana ne da ake ne, babu da canza. Kuma kayan nan aka je aka sato su, ko ko ince maka aka ɗauko su a furod, aka zo aka aje kuma a koma, kuma aje a ɗauko su ana giyogo a zo a aje kuma a koma, sai an tara da haka nan. To yanzu kan a ce maka an cika mota mai ɗaukatan 63 ana hudu daga Algeria ana kawo din ana aje, ai ba yau bane. Shaho sama si kuka da lokaci, in ka zo sayan kaya baka samu su ba, da ka samu su dole in ka zo ka azar Allah ɗaya sama dan ka samu.
Kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa a gida sun bayyana girman matsalar ta hauhawar farashin kayan abinci. Muhammad Abubakar, shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Agadez.
Ayo a dinan ja Agadez da hawan da farashin gida na abinci musamman mun fitowa daga wajen Alger kenan. Al'umma yau sun dogara gareshi, shine abubuwan nake nan masurufin da yake ya zaman tono da kullun. In ka duba abubuwan sun kai inda sha ba su tsabuwa ga talaka. yawan kaduban madarar ake sinta da jika da 50 jika ke wuta ke hatta ka wani jika biyu abinci wanga fata alimanta an kaduba abin jika fudu jika da ya kai jika shi har jika bakwai duka abin da ka san da talaka na amfani shi rugu ya hau
jihar Agadez da ke iyaka da kasar Algeria da ya kai kilometer 26 na dogara ne da imbin kayayyakin abincin da ke fitowa daga makwabciyar so biyu Algeria ke rufe iyakokinta da Niger na baya-bayan nan shine wanda ta yi a watan Maris din shekara 2020 don hana kwararar cutar corona a kasar karshen rahoton kenan Hamid Muhammad muryar America daga birnin Agadez
A gaida Hamid Mahmud za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya inda hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a kasar ta kama wani mutum da yin sojan gona na soji mai makamin Manjo Janar da bindigogi tare da ikrarin shugaba Buhari zai bashi shugaban sojojin kasar wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani
A tsarwa da akraba mane ma labarai kakakin hukumar ta EFCC Wilson Owojare ya ce mutum wanda ke sojan gonan Manjo Janar da sojan Najeriya ya yi ƙaryan cewa shugaban sa Muhammadu Buhari ya gabatar da sunansa a matsayin wanda za a baiwa babban hafsan sojan ƙasar Najeriya don haka yana buƙatar kuɗi domin kamun kafa na samun wannan mukami na hafsan hafsoshin sojan ƙasar Najeriya kokarin jin ƙarin bayani daga option kuma EFCC da ke Lagos ya cira inda wani jami'in ta yi shaida min cewa duk wani ƙarin bayani zai fito ne daga headquarter hukumar da ke birnin Abuja duk kuwa 'yan Najeriya ke kallon irin wannan nau'in salon damfara ko sojan gona tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group
yanda muke kallon wannan abu yanda hukumar EFCC ta ƙasa ta kama wani general amma kuma general din na soja na ƙarya mu muna kallon cewa idan aka ci gaba ma da bincika za a samu irin su ma da yawa wanda kuma har ana zargin shi da yayi damfara na abin da ya kai miliyan 270 so kaga wannan wani abu ne wanda yake abin yana da ban takeici kuma yana da ban mamaki saboda yawaitan abin da ake ce ma uniform na sojoji da yayi tunda ko gwanjo kaje zaka samu uniform na sojoji sannan kuma in ka lura kusan masu yan bindiga dadi da yan ta'adda da sauransu da dai uniform din da na sojoji suke amfani suke nuna kaman su sojojin ne na ƙasa amma kuma ba ainihin sojojin bane na ƙasa na jabu ne saboda haka wannan wani abu ne wanda yake hukumar soja ya kamata ta dauki mataki na bambance uniform dinta wanda in ka gani ka san su ne in kuma ka ga wanda ba su din bane zaka iya ganewa
har ila hukumar EFCC ta ce ta kama sojan gona da wasu takardu dauke da sa hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari na jabu wanda yake amfani da su wajen yaudara kuma damfarar mutane haka kuma an samu wasu manyan bindigogi guda 6 da harsasai tare da wanda aka kama wannan dai ba shine karan farko ba da hukumar EFCC ke kama mutane take sojan gona na manyan jami'an gwamnati ko hukumomi da sunan damfaran 'yan Najeriya har ma da 'yan kasashen waje Babangida Primary America daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara nuna fushinsu kan yadda shugaban kasar na Kamaru Mustapha Biya yake sayan motoci na gawa domin sha'anin kansa da ma yanda yake neman ganin cewa babu wani wanda zai yi masa magana a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru motar da shugaban kasar da yake takawa a yanzu haka a nahiyar mu ta Afirka babu wani shugaba wanda yake shiganta mujalla da kuma jaridu da gidajen sadarwa na kasar Kamaru yanzu haka wannan maganganun ne suke ta daukan hankalin al'umma musamman a dare wannan lokaci wannan ne yasa na tambayi Alhaji Garba ɗaya daga cikin jagororin jami'an ADPC ko CPDM ta shugaba Paul Biya kuma mai fara'aji a cikin kungiyar nan ta SERAC ta uwar gidan shugaban kasar Chantal Biya ga abinda yake
wannan magana da waɗansu 'yan jaridun Kamaru suke yi da shauransu na zancen motan da mai kasa ya saya na zirga-zirgansa wannan ina cikin ka'idodin da mai kasa a cikin budget ɗinsa yake tsari ya sayi motan da ya ga dama wanda ya fi masa alheri zancen cewa ya sayi mota wanda shi daga shi duk Afrika babu shi kudi ne wannan na sayi mota ne da ba a yadda masa ya sayi mota abin da ya cire kudi haka ne sayi mota ba kamar kuma ba kasa bace ba madabbatar wacce kasa bace kamaru na da kudi dole kuma mai kasan mu ya shiga abin da zai ka'idar zai kamanci kamaru ya kamanci shugaban mu abin da za su gani kai don Allah ba dau satin kudin ya sayi mota ba motan nan kudi ne wanda aka tanada ta na sayan masa mota wanda zai ji dadi shi ma a ciki in ya so mai kasa mai zuwa shi ma ya ji dadi a ciki ba sayan mota domin mutum don kanshi
shi ma Ismaila Muhammad Ahmad Isa na matashi a kasar Kamaru ya yi mini karin haske kan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na cece kuce da ake yi a wannan lokacin
babu mamaki bane a ce talakawa sun yi korafi kan cewa shugaban kasa ya cire makudan kuɗi musamman wannan lokaci na matsin tattalin arziki ya ce sababbin motoci kuma manya ba kowane iri ba amma kuma kada mu manta muka wawaya baya za mu fahimci cewa tsawon kusan shekara 30 shugaban kasa Paul Biya da tsofaffin motocin da Aijo ya bari yake amfani da su ɗan da aka kai wani lokacin da ya fito ana bikin kasa motan ta ɓaci inda mu duka muna kallo a talabijin sojoji suka tura mota aka kai inda za kai daga wani lokacin ne Paul Biya ya fara sayan motoci to kaga ba don akwai talauci a kasa bane zaman ta cewa kasa akwai martaba kasa da za gina kuma da za kare
haka zalika ɗan adawa ma ba basu a baya ba wajen faɗin albarkacin bakin su kan wannan balagala da ke faruwa a kasar ta jamhuriyar Kamaru Alhaji Aidanash ɗaya daga cikin shugabanni na jam'iyyar NCF ta Ni John Burundi wanda suke adawa da gwamnatin shugaba Biya shi ma yana ƙarin haske kamar haka
to a gaskiya dai a kowane lokaci wato su masu tafiyar da kasar nan wato shugaban kasa da mukarraban shi suna tabbatar da abin da muke faɗa a kowane lokaci wato dai kasan Kamaru ta kasance a yanzu haka wato kasa da ake bukatun kudi kwarai da gaske a takarda ana nuna muna cewa lallai kuwa ana bukatun kudi kare ka duba ka gani irin harajin da aka kankara a doka tattalin arzikin da aka fitar a Disamba 2021 wato abin mamaki shi aka ga cewa wato su waɗannan kudaden da ake tarawa a saka mafadin shugaban kasa ba rage ko dala ciki ba kowane lokaci ina tunatar da ku cewa wato shugaban kasa wato a fadin shi bayan albashin shi da albashin aikin fada ana ajiye mishi kaman kudi sama da biliyar nake fada 57 da ake ajewa wato a kowane lokaci je iya yana da dama kashi biliyar daya a sati wato ka san dai shekara guda ba sati mako 52 bane to kaga je iya kashi sama da biliyar a sati amma kuma shi a maka matalakoci a raji a maka musu a raji to kaga sun sake tabbatarwa da irin motar nan da zaka fito da shi ka zo yayin da ɗan Kamaru da ke rike ci shinkafa da ke rike ci nama da ke rike samun ma ya sha ruwa mai sanyi babu ruwa ba wuta a ƙasar Kamaru domin ana kukan cewa ba kudi a kowane lokaci kai a ta adashi ma aka ce za a sa mata haraji adashi dai da muke yi a anguwa ba za a sa mata harajin ka ce adashi shi ka biya haraji za ka ɗauka tukuna ka zo kana wasa da irin kuɗaɗe haka da irin mota haka bayan wasan da aka yi da kuɗaɗe saboda kafa waɗannan filayen balon ɗin.
Shugaban hulɗa da al'umma na ƙungiyar nan ta kare haƙƙin al'adama na ƙasar jamhuriyar Kamaru Malam Bilyaminu Tukur shi ma ya bayyana wa manema labarai irin yadda yanzu haka ake ɗaukan wannan al'amarin da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi sannan kuma waɗansu shugabanni na nahiyar Afirka su ma suka yi irin waɗannan al'amura ga kaɗan daga cikin abin da ya ce.
Ni dai a nawa ganin gaskiya na san gwamnatin kasan Kamaru tana cin zarafin mu talakawa saboda wato barna in kai nazari duk duniyan nan zaka samu ba kasan da ma'aikatan gwamnati sun fi in kasuwa kudi sai a kasan Kamaru haka kuma misali ɗaya na farko da zaka duba shine shugaban kasan Kamaru ka duba motan da yake hawa mota ne wanda wato a duniyan nan duka sai an ɗiɗɗirga su ake samu irin shi to kaga wannan barna ne kudi kuma na talaka ne kasan Kamaru tunda take shekaru wajejin 40 da abu ita take biyan ma'aikatanta ma'ana kudin da ake hadawa kudin wato haraji da sauransu shi ake amfani da shi saboda ba wata dukiya a kasan Kamaru da ake diba anan ake amfani da ita wanda take tafi da kasan dole kudaden haraji da kudaden takardu da shi ake juyawa to ya zama to shugaban kasa shi yayi sama da fadi da shi da shugaban gwamnatin shi da iyalansa akan wannan dukiyan a gaskiya abin bai dace ba, kuma an kai nazari zaka samu cewa da akwai zalunci da rashin kyautata a talakawa.
Alhaji Sabo shi ma dan jam'iyyar adawa ne na dan garse masu neman kwace mulki karfi da yaji a hannun shugaban kasar jamhuriyar Kabiru Mustapha ga abin da yake faɗi a daidai wannan lokacin.
To malam awalla a tambayi maganan da kake na barnan kuɗin da Paul Biya yake da shi da gwamnatin shi, wannan ba sabon abu bane. Ai gwamma ma a ce ya sayi mota mai tsada zai iya cewa na security ne shi ne, amma ka duba ka gani barnan kuɗi tsakanin tun kamer su suka kashe kamer yana tsanye tafi kasan waje yana tsayarwa da jigin saman transport da ake cire kujeru, aka ce cire kujeru kawai a mayar da shi da su biro miliyar guda ne haka mayarwa, kuma zai ɗauki jirgin sama zai zauna kwana 40 da haka yake. Aka yi ta yi da aka yi ta yi yanzu da yake ba kudin wannan an samu da aka sai masa jirgin saman nan. To bayan haka ka ga barnan da ministocin su suke, ka duba ka ga irin motocin da ministoci suke hawa a Kamaru, kai simple mare da conseil municipal ka ga matoci masu tsadan da suke ka san ana barnan kuɗi a Kamaru. To menene matsayin mu MRC? Mu a wajen mun ka duba projet de société mu, wato abin da muke cewa mu da mun dauki mulki, abin da zamu yi magana daga gidajen ministoci zuwa motocin da suke hawa zuwa yanda suke gyara biron su kamar lungunan su, duk wannan barnan kuɗin da ake in aka gaya maka nawa ake kamar take kashewa a wani kowane minista, kowane minista in aka dora shi akan kujera yana da miliyan 60 na sefa, wannan kai na kaya ne banda gyara gidan shi da za a yi banda motar da za a bashi.
Masu magana dai suna cewa yau gare ka ne gobe ga dan uwanka Mama Awul Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
A gaida Awul Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
masana harkokin kullun kafa a sassan duniya kamar sun fara tufa baka sun bace su kan matsalolin alurar rigakafi wanda akan sanya shi tilas cewa sai kowa da kowa ya dauki wannan alurar kafin ya shiga filin kwallo domin ganin idanunsa irin yadda ake taka reda a kasar ta jamhuriya kamar wannan ne ya hana filayen kullun kafa cikama din a fadin kasar dama yadda yanzu haka dan taka reda suke samun cikas dama alƙalan wasanni waɗanda yanzu haka ake ganin cewa akwai waɗansu daga cikin su waɗanda waɗansu al'amura yake sanya su limaucewa ba manga sisi dan kwallon kafa ne a kasar jamhuriyar kamaru kuma sannan mai fada a jini a hukumar kwallon kafan kasar ya yi mana ƙarin haske kan waɗansu matsaloli da ake fuskanta daya bayan daya a yayin da ake gudanar da wannan fafatawa na cin kofin nahiyar afirka a kasar jamhuriyar kamaru shekarar 2021 AFCON Total Energy a kasar ta kamaru.
Daidai abin da zan iya fada akan wannan competition AFCON Cameroon 2021 da ta fara a ƙasan Cameroon menene wato muna fuskantar matsaloli dewa a ƙasan Cameroon akwai matsaloli kamar matsalolin yin testing din COVID-19 da wato bakin da suka zo dewa suna fuskantar wannan matsala da kir suke samun wajen yin wato wannan testing din COVID-19 in sun samu ma wajen din wato mutane na cike ba daukan su akan su baki ne har daidai dama a dauke su an san dama baki ne na daya kenan na biyu kuma akwai dan matsalolin da ake fuskanta wato wannan wasan ya gani mutane ba su zuwa cikin stadium wato akwai matsaloli hakan nan ba samun tikiti a wajen sayarwa in ka duba manyan yan wato kasan Cameroon da suke sayar da tikiti sun dauki duk tikiti sun zauna kai kananan masu son ball ba su samun tikiti na biyu kenan na uku kuma akwai matsaloli dewa da kaf take fiskanta kamar wato da muka samu dan busa a cikin ball Mali da Tunisia da ya tsayar da wasa lokaci bai kai ba mun samu kuma matsalolin da ba wato wakan Murtaniya da aka kasa duk wannan matsalolin din wato irin matsalolin da ake fiskanta ne kuma yanzu hakan nan masu team masu ball ba mu samu wato team hakan nan da ta bude wasa har wasa yake kyau kowa na jin dadi ba zaka ce mini kasan Cameroon suna duka sun wuce suna duka sun wuce Abubakar Vincent ya sa gol guda biyu yana da kyau amma har yanzu akwai matsaloli kamar a tsakiya akwai matsaloli a bayan da wato kasan Cameroon tana fiskanta in bata gyara wannan matsaloli ba mun muna tsoro mu ɗan fada ji da in Cameroon ta zo ta yi wasa wato gari da ta san ball gari mai tsari za ta iya fita.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon.
To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice.
Babban da ta kace jama'an kungiyar tarayyar turai sun yi Allah wadai da harin kutsen yanar gizo na yau Juma'a kan kasar Ukraine lamarin da ya kai ga rufe gwamnati da dandalin ayyukan yanar gizo na wucin gadi kana suka yi alkawari da amfani da kungiyar ta EU su taimaka wa kasar. Shafukan yanar gizo da ke dauke da sako da harsunan Ukraine da Russia da kuma na Poland sun ce an fitar da wasu bayanan sirri a bainar jama'a wani bangaren sakon na cewa ku ji tsoro ku jira ganin mafi muni. Ana sa ran wakilan gwamnatin mulkin sojan Myanmar za su kalubalanci halancin kotun ƙasa da ƙasa ta saurari zargin da ake yi wa ƙasar na aikata kisan ƙare dangi akan 'yan ƙabilar Rohingya marasa rinjaye a wata sabuwar shari'a da aka fara saurare a ranar 21 ga watan Fabrairu, in ji Anthony General ƙasar Gambia wanda ya shigarwa kotu da ƙaran yana faɗawa Reuters a yau Juma'a. An yi wani tsari mai inganci da za a fara sauraren shari'ar a ranar 21 ga watan Fabrairu shekarar 2022, in ji Anthony General da Gambia Dauda Jalo. A ƙarshe, a yau Juma'a, Koriya ta Kudu ta ba da rahoton cewa Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami da ake ganin ƙarin wasu makamai masu linzami ne na ballistic, gwajin makami na uku da Pyongyang ɗin ta yi a cikin wannan sabuwar shekara. Kaddamarwar na zuwa ne sa'o'i bayan kashedin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa akan daukar tsauraran matakan soja ga takunkuman da Amurka ta dora mata game da gwaje-gwajen da ta yi a baya.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau da kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. yanzu madadin babu ya kuma makeri da ya taya na gabatar da shirin ta Julius Gresham da ta bada umarni amma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.